Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya muryar Arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi na kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum. Yanzu ma alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri. Muka sake shigowa da wannan shiri na hantsi. Bayan labaran duniya, za ku ji martanin da jam'iyyar PDP ta mayar kan koma bayan da ta samu a shirin gudanar da gangamin yakin neman zaɓe a Gumel. Da kuma zargin da jam'iyyar ke yi na cewa EFCC na yi wa membobinta barazana da ya sa suke canza shiƙa. Muna kuma da rahoto kan taron sarakunan gargajiya a jihar Oyo biyo bayan wata hatsaniya da aka samu. Sulaiman Muni Barma zai shigo da shirin na ƙasa, sai kuma sharhin jaridin Ghana kamar yadda muka saba, mu kuma ba ku masu saurare damar bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran mai karatu Baba Yakubu Makeri. Bayan kwanaki da dama da aka yi ta jiran sakamakon zaɓe a ƙasar Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, hukumar zaɓen ƙasar ta sanar da Felix Tshisekedi a matsayin wanda ya nasara. Wannan sakamakon da ka iya kai ƙasar ga canjin gwamnati bisa tsarin demokuraɗiyya a karon farko tun bayan da ƙasar ta samu 'yancin kai daga ƙasar Belgium a shekarar 1960. An sanar da sakamakon zaɓen ne yayin da aka jibge 'yan sandan kwantar da tarzoma a babban birnin ƙasar Kinshasa saboda fargaban wasu ka iya ƙin amincewa da sakamakon zaɓen wanda aka gudana a ranar 30 ga watan Disamba, wanda ake zargin an tafka magudi. Ofishin jakadancin Amurka a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya yi wa Amurkawa da ke ƙasar kashedi su bar ƙasar yayin da hukumomin ƙasar ke shirin sanar da sakamakon zaɓe. Ofishin jakadancin da ke birnin Kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa Amurkawa da suke zaune a Congo su fara shirin barin ƙasar, kuma kaɗa su dogara da taimakon Amurka. Shugaban Amurka Donald Trump ya fice kai tsaye a cikin wata ganawa da yake yi da shugabannin majalisun tarayya a jiya Laraba a fadarsa ta White House, bayan shugabannin majalisun da sun sake kin ko kuma yin fatali da bukatunsa na amincewa da kudin gina katanga akan iyakar Amurka da Mexico domin dakile kwararren bakin haure da ba su da izinin shiga ƙasar. Shugaba Trump da ya kira tattaunawa da ya yi da kakakin majalisar wakilai Nancy Pelosi da shugaban marasa rinjaye a majalisar dattawa Chuck Schumer a fadarsa ta White House da zaman ɓata lokaci. Ya ce da ya tambaye su idan ya buɗe gwamnati za su amince da buƙatarsa ta gina katanga, sai Pelosi ta ce ba za su yarda da hakan ba. Chuck Schumer ya gargaɗi shugaba Trump yayin da yake ganawa da manema labarai, inda ya ce ma'aikatan gwamnati na buƙatar su koma bakin aikinsu don haka ya buɗe gwamnatin. Bayan mintoci kalilan a wurin wani sanya hannu a kan wani ƙuduri a ofishinsa na Oval, Trump bai sauya matsayinsa ba. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata ƙara da aka gabatarwa a kotu a ranar Talata ta nuna Paul Manafort da ya jagoranci kwamitin yakin neman zaɓen Donald Trump a tsakiyar shekarar 2016. Ya yi musayar bayanai a kan zaɓe da wani abokin harkarsa mai alaƙa da hukumar leƙen asirin Rasha. Wannan labarin da ya bayyana ya ƙara ba da tabbacin kwamitin campaign Trump ya yi ƙoƙarin haɗin gwiwa da wasu 'yan ƙasar Rasha a lokacin takarar zaɓen shugaban ƙasa, sai dai masu shigar da ƙara a matsayin tarayya ba su tabbatar da wannan batu ya shafi yaƙin neman zaɓen ba. Lauyoyin da ke tare da mai bincike na musamman Robert Mueller sun ce Manafort ya yi musu ƙarya a kan musayar bayanan. Ko da yake Manafort da ya musanta yin hulɗa da tsohon abokin kasuwancinsa Konstantin Klimnik ɗan asalin Ukraine, da lauyoyin ke zarginsa yana da alaƙa da hukumar leƙen asirin Rasha, Manafort ya ce ya manta abin da ya faru a lokacin.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. To bari mu bude wannan babin da hira da wakilin Muhammad Ibrahim Kuri yayin da tsohon gwamnan jihar Jigawa kuma jigo a jam'iyyar PDP Alhaji Sule Lamido kan koma bayan da jam'iyyar ta samu a shirin gudanar da gangamin yakin neman zabe a garin Gumel. Ga abinda Alhaji Sule Lamido ke cewa,
inda san me shirin siyasar tsarinta taro ba a yin sai an shirya shi. A zo shi karshe da rana ran taro jama'a sun fara halara a wannan wurin, ice ba za a yi ba saboda wai ana gudun cewa tunda bakin boda ne gudun yan ta'adda sau kasuwa ce. Kasan babu hankali na ce masu commissioner kasan wannan gudun na Jigawa kuma na san mai tsaro me ya gima da cewa da kasuwa ya cito shi dai shirin sa kenan cito fine na yadda amma na dauka cewa komai faru ne ne ya cito. Basu ne ba shi an je wurin an je an tushe an kai yan sanda da motoci ana tabbata ya gasa a kasuwan nan ba a kawo ne na tunzurta mutane ana gana tsaro don wannan da dan tunzura sai a riga ana wurin.
To kamar wannan ya nuna kamar ba ku tambayi izini ko nemi izinin yan sanda ba kenan
an wuce a yi lokacin tambayi izini a tsamanin yanzu ayyana ta ce za a yi zabe ta bada ma a yi ta campaign so ta wuri ne aka yi ta mutane ta gasa a wannan ko ina aka farfashe ka ana ta abin nan ta tufayin saboda ka sai muka samu gefe can muka samu a kurkura muka hau ya cika mumbari kuma alhamdulillahi mumbari jawabi kuma an cika fido ka tsammani.
Me kake ganin cewa ya sababa wannan mataki misali na yan sanda har suka yi da wannan mataki?
Wallahi ban sani ba, wallahi ban sani ba domin dai na san cewa a taronmu ba ganin iska ba ganin adda ba ganin gora ko taba ba sha balle magana ganye kuma da kowane yaran mu cikin natsuwa cikin mutunci saboda haka kowa shi na jiga cewa shi da cewa a jiga ana tare namu na PDP namu na wurin komai ana lafiya kalau gama lafiya kalau
da haka ina makomar tarika da za a yi nan gaba
tarika yanzu baka fara yi wannan abin da aka kai din ya sa jama'a sun ya tsokani mutane za mu yi taro hadin jirgin litinin za ga dan adam irin kamar yadda ka san farin dango haka za a zo wallahi domin Allah ya yi cewa wannan zaman lokacin PDP ne.
Me kake ganin makomar demokradiyyar Najeriya da irin waɗannan matakai na jami'an tsaro kuma da sunan tsaro?
To ka gane cewa jami'an tsaro da kuma zabe sauran ainihin jami'u dukkaninsu suna yan Najeriya aiki ne su fahimci haka kuma Najeriya nan tana nan shekara 50 tana nan da can shugabanni ba sanan yanzu yanzu ne suna kai saboda haka mu gina wato madafan mulkin masu karfin gaske wanda su je su kalle ne gyara kasa domin cin gaba dan adam ba akan ce ina san mulki ba domin fitin yanzu ai in mulki ne da ruwan mulki ba magana sanin meye mulkin ko makamarsa ba san ci gaba ba ba sakin dan adam ba saboda haka shugabanci ya da irin wani hakki akan sa cewa a yadda a yi tunan farko a saman zaman lafiya kare mutane da dukiya sannan inganta mutane akan matsayin ainihin nemaninsu a yi musu aiki da kudinsu da dukiyarsu saboda haka ni ina ganin duk wani abu da ake kalkata siyasa yanzu mu yan Najeriya mu ce wannan kasan ta mu ce ta ce ta ka ce ta Buhari ce da sojojin yan sanda ce duk kowa da kundin Najeriya ne saboda me za mu ga cewa wannan kan ta mu ta kai matsayin da yake ta ta da kwargina idan duniya so bana shakka cewa za a gama lafiya kalau amma dai magana shine wasu abubuwa din san rai ne na shugabanni zai sa yi to amma shine jama'a sun ci basu da ba shikenan manyan siyasa kuma da musu dukan zuciyoyi talakawa
kancan siyasa ba bushi yake ba. Har yanzu kan harkokin siyasa a Najeriya babbar jam'iyyar adawa PDP tana zargin hukumar yaki da almundahana wato EFCC da yin barazana ga 'ya'yan jam'iyyar da ke tilasta musu canza shiƙa zuwa jam'iyyar APC mai mulki. Zargin na jam'iyyar PDP dai ya biyo bayan canza shiƙa ne da mataimakin shugaban jam'iyyar na ƙasa shiyar jihohin arewacin Najeriya Sanata Babayo Garba gamawa ya yi zuwa jam'iyyar APC mai mulki. Wakilinmu Abdulwahab Muhammad na ɗauke da ƙarin bayani.
Sakataren yaɗa labarai na jam'iyyar PDP na ƙasa Harishan Jihar Bauchi Alhaji Yanuwa Zainabari shi ya shaida hakan a taron manema labarai a sakataren jam'iyyar a Bauchi.
Kasan ita wannan gwamnati ne wanda duk wanda ya taɓa rike wani matsayi da ya rike wani madafan mulki gwamnati ne da take barazana a mutane na rayuwarsu da kuma zaman su lafiya. So idan ka duba irin su Isa Igu da irin su Amin Ma'azu irin sa mutane ne da duk suka rike makame. Ita kuma wannan gwamnati amfanin FCC abunta daman shine yi musu barazana da irin abubuwan da suke nema su ci musu mutunci.
Shi yasa suke canje shekaru zuwa jami'ar APC?
Wannan shine dalili, ba su da wani dalili wanda irin barazanar da ake musu da gwamnati take musu shine dalili. Ba wai dan suna son APC ba, ya zama musu dole ne dan su zauna lafiya.
Anata ba'asin jami'ar APC na jihar Bauchi ta bakin shugabanta Alhaji Uba Amin Nana ya ce wannan batu hasashe ne kurum, babu gaskiya a ciki.
Wannan hasashe ne da kuma magana ne wacce ba ta da tushe ko misƙal zaratin. In da su faɗi magana da kunne zai eje, amma wannan batu nasu ba magana ce wadda kunne zai eje ba. Kuma 'yan Najeriya musamman waɗanda ake wannan hidima da su ta siyasa mutane ne ma'abuta hankali wanda su san abin da suke. Saboda haka kar mutum ya je yana wani ragefe yana faɗin wasu maganganun son rai domin kare kai. Su dai su duba tafiyarsu.
Shi dai tsohon mataimakin shugaban jami'ar PDP Alhaji Babayo Garba Gamawa, gogaggen ɗan siyasa ne da ke jihar Bauchi, ya fara da matsayin kansila a ƙaramar hukumar Gamawa, sai ya je majalisar dokokin jiha, ya zama kakakin majalisar, ya zama mataimakin gwamna jihar Bauchi, wanda daga bisani ya zama sanata. Jami'ar PDP ta dakatar da Babayo Garba Gamawa ne bisa zargin cin amanar jami'ar. A dangane da hakan ne na tuntubi sanata Babayo Garba Gamawa domin jin ta bakinsa.
Ba ni da labarin cewar akwai wani laifi da na aikata shi, na so kafilin jirgi sai aka ce ai wai kakakin jam'iyya ya ba da sanarwa akan cewar kwamitin gudanarwa ya dakatar da ni. To a kundin tsarin mulkin mu, kwamitin gudanarwa wato wajen kwamiti ba shi da hurumi na dakatar da wani mutumin da ya kai matsayi na. Sai an kira kwamiti nazartarwa na ƙasa gaba ɗaya. Saboda haka sun yi abu ne wanda ba su ma da hurumin su yi shi a kundin tsarin mulkin na jam'iyyar. Sannan kuma kundin tsarin mulki na ƙasa ya haramta kai mutum hukunci ba tare da kalima su ba.
Yanzu da yake ka koma jam'iyyar APC mai mulki, an kwadaita maka wani matsayi ne ganin dai cewar matsayin da ka bari din nan babban matsayi ne a jam'iyyar PDP?
Babu wani kwadaita min matsayi da aka yi. Na koma jam'iyyar APC ne saboda ni na gamsu da tsare-tsaren shugaban ƙasa Muhammadu Buhari.
Shugaba Muhammadu Buhari shi ya karbi sanata Babayo Garba Gamawa a gidansa da ke Abuja bisa jagorancin gwamnan jihar Bauchi Barista Muhammad Abdullahi Abubakar. Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka, daga Bauchi a Najeriya.
To a gadi na musamman, bari mu rufe taskar hotonnin namu a jihar Oyo, inda sarakunan gargajiya suka yi wani taro da nufin magance sake aukuwar wani tashin hankali da aka fuskanta. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilin Hassan Umar Tambuwal ya aiko mana daga birnin Badin.
A sakamakon wata hatsaniya da ta faru a ranar Lahadin da ta gabata a wasu unguwannin cikin birnin Ibadan, inda wasu zaune gari banza suka ɗauki makamai ciki har da bindigogi suka farma gidajen jama'a, shaguna, ababen hawa suna ƙonewa, sassarewa tare da lalatawa wanda ya yi sanadin salwantar ƙadarori na miliyoyin nairori. A karon farko a game da rikicin, sarakunan gargajiya a jagorancin babban sarkin Ibadan waton Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji sun yi wani taron gaggawa don samo bakin zaren lamarin da hana aukuwar rikicin a gaba da yake yi wa sarakunan gargajiyar jawabi a harshen Yarbanci. Olubadan na Ibadan Oba Salihu Adetunji ya ce taron ya dace idan aka yi la'akari da irin illar da zaune gari Banzar suka yi wa jama'ar Ibadan son jama'a da zaman lafiya. Oba Salihu Adetunji ya ce yaƙi da masu ta'asa ga jama'a bai kamata a bar shi kawai ga jami'an tsaro ba. Ya kamata sarakunan gargajiya, shugabannin addinai da ma shugabannin jama'a su haɗa hannu don samar da zaman lafiya a tsakanin jama'a. Olubadan na Ibadan ɗin ya buƙaci sarakuna da su isar da saƙon zaman lafiya ga jama'ar su, musamman matasa. Wasu daga cikin sarakunan gargajiyar sun buƙaci da a wayarwa matasa kawuna a game da shan ƙwayoyi domin shi yake kai su tare fitina. Sarakin ya ce shan miyagun ƙwayoyi shine matsala ga matasa.
One of the things we can do is to identify these get them arrested.
Wannan bale yace ya kamata a zakulo bata garin a kama su kana a hukunta su. Basarakin yace idan ana son birnin Ibadan ya zama lafiya kamar yadda yake a da sai an hada kai da gwamnati da sarakunan gargajiya. Rundunar ƴan sanda ta jihar Oyo ta jibge jami'an ƴan sanda a yankunan da aka yi rikicin domin tabbatar da doka da oda. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Nigeria.
Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa injin. Yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Nakasa
ba kasawa ba.
Jama'a masu sauraro, barkanku da yau, barkanku da sake saduwa a wannan shiri na Nakasa ba kasawa ba, wanda ke zuwa muku a kowane mako daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mummuni Barma ne da sauran abokan aiki ke fatan ana shan hantsi lafiya. Idan ba manta ba, a makon da ya gabata mun gutsuro muku kaɗan daga cikin hirar da wakilin sashen Hausa a Kamaru Muhammad Awal Garba ya yi da barista Yahaya, wani mai buƙatar musamman da ya fice a harkokin kasuwanci a garin Kuseri. Kun ji irin kwaɗi tashin da ya yi kafin ya kai ga wannan matsayi. Sauraka a ci gaban wannan hira, bakon shirin ya ja hankulan masu fama da nakasa akan buƙatar dagewa da neman na kai. To amma abokin aiki na ya fara ne da tambayarsa idan akwai kalubalen da ya fuskanta a rayuwa kafin ya kai ga cimma nasarori.
To mallam yaya ka san a rayuwa akwai kalubale? Tunda ka taso har zuwa yanzu yanda ka zama wanda yake kokari wajen rufawa kansa asiri, waɗanne kalubale ka ci karo da su kafin zuwa wannan lokaci da kake taimakawa na su kai ma?
Kai, akwai kalubale iri daban-daban tun lokacin da na tashi. To kalubale farko, na tashi alhamdulillah, na tashi a gidanmu babana da mahaifiyata, suna sona saboda ni a cikin yan uwanmu danginmu, gaskiya suna sona saboda ko wani abu ne za a yi a gidanmu sai mama ta yi ta ce a tambayi babanta, wato ni da yake tukuran babanta ne ya haya, a tambayi babanta abun da nake a gidan nan shine za a yi, hukuncin da na yanke shine za a yi. Gidanmu gaskiya dangina suna sona, yanzu haka a dangin mamata da dangin babana dukkan makanni na da yayuna gaskiya sun fi sona, saboda gaskiya ni da yake ina ziyartar su ko da lokaci kuma ina yi musu neman abun da suke so. Haka kuma kalubalen makaranta, da na tafi makaranta na samu kalubale a makaranta sanadiyan wa'ansu yanda suka ganni sun raina ni, kuma sai Allah ya taimake ni na samu shiga a wajen malami na. Ya kasance cewa malami nan an fito abinci a gidan malami na, zai kira ni mu ci abinci tare, kuma akwai gidan kawuna shi ma nan abinci na yana nan aje. Gaskiya alhamdulillah ban samu irin kalubale sosai wanda ya takura ma rayuwata, saboda ni duk inda naje, duk garin da naje, ko duk wanda na gaisa da shi ko wanda na yi alaka da shi, to gaskiya zai so ni. Ni kam Allah ya yi min wannan baiwar, saboda gaskiya ni duk wanda na yi alaka da su gaskiya alhamdulillah sun taimaka mani, ban samu irin kalubale can sosai ba, sai dai irin dan abun da ba a rasa ba.
Kasancewa akwai guragu kaman ka da kuma makafi da sauransu wanda suka dogara ga bara. Me zaka fada musu domin ba su shawara domin barin wannan sana'a da kuma su yi kokari na dogara da kansu ga wadansu sana'o'i ko su koyi wadansu sana'o'i gwamnatin Afirka suna kokari. Me zaka ce musu?
Wato abun da zan ce musu gaskiya su koyi sana'o'i. Su koyi kasuwa wanda zai iya kasuwa ya koyi kasuwa wanda zai iya sana'a ya koyi sana'a ifoke saboda duk abin da zai kasance cewar kai mai karba ne akwai wulakanci yana da kyau ka zamanto kai mai badawa ne ta mai karba ba kai mai taimaka ma wasu ne ba wai kai za a taimaka mawa ba babu wanda ya fi karfin taimako amma ya kasance cewar kana da abin yi duk inda ka wuce kana da daraja da matsayi ni yanzu daraja da matsayin da Allah ya mani a wajen manya-manyan mutane da jami'an tsaro da shugabanni da manya-manyan mutane waɗanda ba su da adadi me ya kawo don ba nema nake a wajensu ba ka gane ba nema nake a wajensu ba shi yasa ya kasance cewar suna sona duk wanda ya kasance kai kullun zaka nema ne a wajen mutum to gaskiya wata ran ya ganka zai boye amma ina kira ga mutane wanda suke da matsaloli lalura ya kamata su kasance cewar masu wadatan zuci kuma akwai wanda suke da wadatan akwai wanda suke da wadatan kuma suna wannan barace wannan ba easy bane akwai wanda suke da lafiya amma ba su da matsaloli suna wannan barace wannan ba easy bane wannan ba hanya bane ya kamata ake su kasance masu wadatan zuci kuma masu roƙon Allah kada mutun ya ga yana da nakasa ya ga kaman shi ya koma baya ne ko shi Allah baya son shi ko kuma ya kasance cewar shi wato Allah ya yi shi ne a wani ya zamanto ba mutum bane ko a wani matsayi daban wannan ba haka yake ya kamata Allah ya yi ka dan adam shi ma kowa da kowa dan adam ne ka mai da kanka mutum ka kame da kanka bawa ka kame da kanka dan bauta ka mai da kanka mutum ya kasance cewar ka nemi naka ka nema a wajen wani ka nema a wajen Allah to gaskiya Allah zai taimaka mana sosai fiye da yanda muke tsammani
a godiya ta musamman ga Alhaji Barista wanda ya ba mu lokacin sa na musamman domin ci gaba da wannan shiri na nakasa ba kasawa ba
to nima Muhammad Awal ina maka godiya kai babban amini na kuna daya daga cikin manya-manyan mutanen da nake ji da su a nan kasar Kamaru irin su Muhammad Awal Garba Abdullahi Sado irin su Alhaji Lurwano irin su Mazu Dairo irin su mai girma Ali Bashir irin su kai kuna nan da yawa ba ku lissafi kuna nan da yawa to gaskiya ina maku godiya kuma ina jinjina ma BOY House America ina sauraron ta ko da lokaci ina sauraron su ina jinjina musu game da shirye-shiryen da suke kai ma kuma Allah ya saka muku da alkhairi gaba ɗaya
to ba sauraro anan wannan tantaunawa ke kammala a madadin bakon shirin na kasa ba kasawa ba barista Yahaya dan kasuwa a garin Kuseri da wakilin muryar Amurka a kasar Kamaru Muhammad Awal Garba da dukkan abokan aikin da suka bada gudunmuwa wajen hada wannan shiri ni Sulaiman Muni Barma ke ce da ku sai a makon gobe domin jin wani sabon shirin assalamu alaikum
a gaida Malam Sili sai kuma muhimman rahotanni da suka dauke hankalin jaridun kasar Ghana a wannan mako.
Da jaridar Daily Graphic yau da mu so masharhin jaridun na kuma babban labarin ta a shafin farko shine gwamnati ta biya kudi Ghana Cedi miliyan 1.75 wannan kudi ne an biya a matsayin diya ga dangi na mutanen nan na zangon Asawasi guda 7 da a bara aka halbe da zaton cewar yan fashi da makami ne kowane dangi zai samu Ghana Cedi 250 jaridar ta ce gwamnati ta bayar da diyar Ghana Cedi miliyan 1.75 zuwa ga iyalai na mutanen nan guda 7 da aka harbi mazauna yankin nan na Asawasi dake Akumasi waɗanda ƴan sanda ke zaton cewar ƴan fashi da makami ne shugaba Nana Addo Dankwa Akufo Addo wanda ya bada sanarwar haka a Akumasi a jiya ya faɗa cewa ko da yake wannan kuɗi ba zai iya mai rayukan da aka rasa ba na mutane an bayar da wannan kuɗin ne a matsayin amince da haƙƙi na ƙasa dake akan hukuma ko kuma gwamnati game da wannan mugun abin da ya faru. Eh mun juya zuwa ga jaridar Ghanaian Times, ita ma tana dauke da wannan labari na diyar da aka baiwa waɗanda aka harbe da tunanin cewar ɗan fashi da makami ne. Amma kuma jaridar ta ci gaba da yin sharhi akan ziyarar da babban inspector ɗan sanda ya kai wa babban limamin ƙasa Sheikh Dr. Usman Nuku Charubutu. Yana mai faɗan cewar IGP ya jinjinawa babban imamin na ƙasa da ƙoƙarin da ya yi na kawo kwanciyar hankali. Sai babban inspector na ɗan sanda Mr. David Asantea Petu ya jinjinawa babban limamin na ƙasa dangane da zafin naman da ya yi na warware. Tashin jijiyoyin wuyar da ya so tasowa bayan Reverend Isaac Osubempa, pastor na Glorious Word and Power Ministries International, irin hurucin da ya yi a yayin bikin shiga sabon shekara wadda kusan ya lalata zaman lafiyar da ake da shi a cikin ƙasar. Har yau a jaridar ta Ghanaian Times, wannan labarin ne ɗan sanda na farautar wasu ɗan fashi da makami guda biyar. Hukumar ɗan sandar babban jihar Accra ce take bada sanarwar gabatar da farautar wasu ɗan fashi da makamai mutum biyar da sun kai wa muƙaddashin daraktan na hukumar shirin kiwon lafiya na ƙasa Mr. Francis Owusu da iyalinsa hari a gidansa da ke Allegon a nan Accra suka arci da tulin dukiyoyi. Eh mun wai ga zuwa ga jaridar The Independent ko wannan labari ne a shafin ta na gaba. NPP ba gaskiya ne cewar bata yi gadon ko sisin kwabo daga gwamnatin Mahama ba. Tsohon shugaba Mahama ne yake fadan haka. Tsohon shugaba John Dramani Mahama ya yi watsi da ikirarin gwamnati mai ci yanzu cewar ba a bar mata ko sisin kwabo ba bai tumalin kasar. Game da abin da Muhammad ya ce ne ba gaskiya bane gwamnatin NPP ba ta gaji ko sisin kwabo ba. Tsohon shugaba John Muhammad ya bayyana cewar gwamnatinsa ta bar dollar Amurka miliyan 200 dangane da gidauniyar nan ta raya gine-gine da kuma Ghana City miliyan 700 wadda na gidauniyar kula da hanyoyi da kuma kuɗi ne na tayan koko. Da wannan sharhi na jaridar The Independent muka iso ƙarshen sharhin jaridun na yau. Ridwan Allah Muktar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana.
A gaida Ridwan. Yanzu kuma lokaci ne da ku masu saurare za ku bayyana ra'ayoyi da kuke aiko mana ta wayar tarho.
Sunana Lawal Abubakar Bojanga daga Sokoto Najeriya ta shehu mai da gasari ga masu sashin Hausa na biyo a sanin sako na ga ilahir Najeriya da Kirista. Dangane da guguwar zafi ga ta nan tana sallamu gwamnatin tarayya jihohi ƙananan hukumomi dangane da 'yan takarar kujeru daban-daban na cincinci guraɗin zama wakilan al'umma. Babban kira na al'ummar Najeriya shi ne ku tabbatar da sai da ƙuri'arku wadda za ku zaɓin shugaba ingantacce cintacce wakili mai riƙon gaskiya da amana. To babban kuskure ne kada kuskura sayar da ƙuri'arku domin samun wani abin kwaɗayi. Domin idan kun kasa da ƙuri'arku kun sai da 'yancinku kun tudda kanku kuma kun hau mota ta shakwaɗe za ku sauka ta shakkunya. Babu mafita gare mu. Mu 'yan Najeriya irin mahito mu zaɓi shugaba na ƙwarai wanda zai kai mu ga mafita game da abin da muke cikin Najeriya na abin da 'yan siyasa ka taya muna. Ikirari da shi wurin zaɓe za su ba mu wuta, za su ba mu lantarki, za su ba mu ilimi, za su ba mu hanya. Har yanzu cikinsu muke ban mataga ba. To mu mai da hankali sai da ƙuri'a. Babban asara ci babban kuskure ne ka zaɓi shugaba na ƙwarai wanda zai taimaki ƙasarka, ya taimaki tattalin arzikin ƙasarka, shi taimaki tsaro, shi taimaki lafiya, shi taimaki ilimi. Wannan shi a babban mafita gare mu. Amma wallahi da duk mun kasa da ƙuri'a za mu koma yan damun sani. Kullum hankalinmu da fatan Allah shi samu yi zaɓe lafiya mu ƙare lafiya.
Ra'ayoyin ku masu saurare kafin mu ƙarƙare ga takaitattun labarai.
Ofishin jakadancin Amurka a Demokradiyyar Jamhuriyar Kongo ya yi wa Amurkawa da ke kasar kashedi da shugaban kasar yayin da hukumomin kasar ke shirin sanar da sakamakon zabe. Ofishin jakadancin da ke birnin Kinshasa ya faɗa a wata sanarwa da ya kafe a yanar gizo cewa Amurkawa da ke zaune a Kongo su fara shirin barin kasar kuma kada su dogara da taimakon Amurka. Faɗa tsakanin rundunar sojin Najeriya da 'yan tawayin Islama ta raba mutane 300,000 da muhallansu a arewa maso gabashin Najeriya a cewar Majalisar Ɗinkin Duniya.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya da safiyar yau. Sai kuma da la'asar ku ji abokan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da maimaitin lafiya uwar jiki na Hawwa Umar. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai da kuma Salaman Abo da ya daidaita sautin shirin da bada umarni sai kuma injiniyanmu na yau Alheri ke muku fata alheri ku wuni lafiya mu kuma mu kwana lafiya da alheri.